gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a BOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu ta shafin mu na Facebook Live a BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta boahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Daula Salim.
Madalla a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa, inda a yau ma 5 ga watan Nuwamba ta shekarar 2018 shirin namu na magana ne akan tazarar iyali.
Da iyali kamar kace ni da matana yau mun Allah da mun son samu yara guda uku kenan, sai su tayi hanyoyin da za su bi su ga su kai da iyali. A tazarar haihuwa shine kamar yanda iyayenmu da kakanninmu suke yi tunda dan sun haihu da su shayar da yaro, da miji zai dan bar matan ma kadan ya zo son wajen matansa har ta yi shekara 2 kafin nan mun har muna wasa a waje kafin nan ma tukunna a saki samu wani ciki. Ita shine tazarar haihuwa, yana kara wa mata lafiya, yana kara wa jariri lafiya.
Sara'u duba da yadda ake ta cece ku ce akan kalamin ministan kudin Najeriya Hajiya Zainab Ahmed da ta yi kan tazarar iyali a Najeriya. Dan haka ne yau yasa zamu tattauna akan wannan lamarin, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna mana da azauran muhawarar yau da gobe. Sannan kuma mun gayyato wanda zai yi mana fashin baki akan wannan batun.
To yanzu bari mu fara jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota, wato Facebook, inda muka ce menene ra'ayinku akan fadakarwar da ministan kudin Najeriya Zainab Ahmed take yi akan tazarar iyali. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, inda yake cewa idan muka yi la'akari da yadda wasu iyayen kan tara yara rututu ba tare da suna iya ciyar da su ba, za mu iya cewa maganar Zainab Ahmed abin dubawa ne. Sai dai kuma ba mu yarda cewa hakan zai taimaka wajen haɓakan tattalin arziki ba, saboda ya kamata dai a nemo wata hanyar, amma ba wannan ba.
Amsar mu ta gaba ta fito daga Muhammad Danbudan Shani. Yau da gobe ikon Allah. Eto, za mu iya cewa fadakarwa da ministan kudi take yi game da tazarar iyali, wannan ya danganta yadda mutane suke fahimta bisa akwai bambancin ra'ayi tsakanin magidanci.
Sai sako na gaba, inda ya fito daga kaka Alhaji Bukar Kumusak da Masak, inda yake cewa a gaskiya filin yau da gobe yana ilmantar da mu, don haka yau ma zan kasance kusa da akwatin rediyo na don na ilmanta.
Sakonmu na gaba ya fito daga Adamu Sabi'u Wangara. Yau da gobe a gaskiya ni ban ga laifinta ba, domin a gaskiya da a haifi yara a bar su suna gararan ba akan titina ga ba abinci.
Sai sakon Lawal Sani na Kawu Daura, inda yake cewa bayanin da ministan kudi wato Zainab Ahmed akan tazarar iyali abu ne mai kyau, domin a halin da ake ciki dama sun tara iyali amma ba sa iya daukar dawainiyan su kamar ciyarwa da al'amuran karatu da sauran abubuwan rayuwa sakamakon karamin karfi.
Sai sakonmu na gaba ya fito daga Tanimu Inuwa Zangon Bugi. Yau da gobe hakika bada tazara wajen haihuwa yana da matukar muhimmanci wajen ci gaban tattalin arzikin kasa, kai uwa uba da samun cikakkiyar lafiya ga mata.
To sai Rulwano Ibrahim London Uba, inda yake cewa tazarar iyali abu ne mai kyau, domin yana baiwa iyaye mata damar samun hutu, kuma jariran da aka haifa ma zai samu cikakken koshin lafiya.
Sai Kinunu Sani Yunusari da kaka Alhaji Gursuma da Masak, inda suke cewa salam yau da gobe, fatan alkhairi zuwa ga masu gabatar da wannan shiri mai farin jini, wato yau da gobe, ku tashi lafiya. To sai sako na ƙarshe inda ya fito daga Jibrin Umar Rabasa, inda yake cewa muna goyen bayan ministan kuɗi Hajiya Zainab kan bada tazarar iyali kuma kashi 100% na gamsu sosai. Ko ba komai, mata suna ƙara ƙoshin lafiya da ƙarfin jiki. To madalla, yanzu bari mu ji tattauna wakiliyar mu Binta Ibrahim a zauren muhawarar yau da gobe.
Barkamu da zuwa zauren mu na yau da gobe, inda zamu tattauna abin da ya shafi tazarar haihuwa. A yau tare da ni akwai mata waɗanda sun taba sun kuma san yadda ake ciki, kai a ƙarshe ma dai suna kan ganiyar haihuwa. A bisa al'ada da kuma addini, wato wannan kalmar tazarar haihuwa abu ne da daddiya, abu ne wanda yake da tushe, kuma malamai ma sun san da shi, kuma sun yadda da hanyoyin da ake bi wurin tazarar haihuwa domin amfanin uwa da ɗa, har ma da mai gida ɗin kansa. Al'ada ma kanta ta bada gudunmawa wurin ƙarfafa hanyoyi na tazarar haihuwa. Zamani kuma ya fito da waɗansu hanyoyi wanda yake taimakawa mata wurin yin tazarar haihuwan a cikin sauƙi. Shin koya kuke ganin mata suna ɗaukan wannan al'amari na tazarar haihuwa a zamanance?
Sunana Malama Zainab. Tazarar haihuwa a al'adance mu duba lokacin iyayenmu. Tazara tsakanin sako da sako yana kaiwa shekara 3. Idan tsakanin yaro da yaro aka samu ma shekara 1.5, abun kunya ne, abun aji an yi haka din.
Ko kaman ya
idan kina goyo a wannan lokacin, to a tunanin iyaye gaba daya ba ke fa ba dakin miji, duk a tunanin su idan kin je dakin miji to za a yi miki wani fassara ke kin cika fitina,
wato komai na iya faruwa,
komai na iya faruwa ne kawai. An fi so yaro yayi kwari kafin ma a ganki da ciki. Idan kuma Allah ya kaddara tsautsayi ya ratsa, yaron naki ya kai shekara 1 aka ganki kina laulayi, to fa akwai habaice habaice.
To dan lugudan zakar gida kenan.
Ai ba lugu, ai lugude ma kin termini nika a dutsen nika ma to ana yin shi fa ana wannan wakan ana habaici.
Kuma kai kasan da kai ake yi,
kasan da kai haki ba kama da kwanciyan hankali. Zaki dinga ganin a lokacin nan wacce take san tana da ciki, danta kuma bai kai shekara 2 ba, gaba ɗaya tana cikin tashin hankali saboda ba ta so mutane su ganta.
Ta yi laifi kenan dai al'ada,
a al'adance a lokacin ta yi laifi.
To me kawo yanzu matan yanzu ke ganin kowa tana tabararrajewa har wani kalma suke waiwai su yi su gama su huta? Al'ada ce aka yi
a nan arewaci. Idan mace ta shiga ɗakin miji a da sai ta shekara ma bata haihu ba, har a fara tunanin mai haihuwar ce kuwa. Amma a shekarun nan
wata sabon aure kenan.
Yawwa, a wannan zamanin kuma wata 10 ne zuwa 11 an haihu. To ikon Allah da na ma'aiki, wani fa kafin ya yaye ma ya samu ciki, wani yaron wata 7 an kuma samu wani cikin. Mafi akasari wannan zaki ga ƴan mayaran mu matasa da muka aurar da su, idan gidan da mace sun tarar da wata da ɗaya, to fa kowa na so ya cimma wannan target din.
Kamar dai gasa ce,
gasan haihuwa ake yi. Mutum kuma sai ya manta akwai lalura,
haka akwai lafiya.
Lafiya ki yafi haihuwan nan. Saboda me? Kowane haihuwa kika yi, karfinki ba karuwa yake ba, raguwa yake.
Haka suka ce.
In ji masana kimiyya, idan ka je haka haifi 1, 2, 3, idan ka je na 4 suka auna ka, su da kansu zaki ji sun ce malama ki dan huta.
Wata an yi taushi.
To irin abincin da muke ci yanzu wannan taushi ai ya zama dole, har gara lokacin iyayen namu ma da kakannin mu ba tarkace, yanzu ko har tarkace muke ci.
To zan dawo gare ki malama, ko da kuke muke tare da sauran mata mu ma abin yana faruwa da kanmu. Shi kina ganin kaman ke ya kamata a ce kawai ki yi kidire ne tunda yanzu kina ganiyan haihuwar ki?
Sunana Halima. A gaskiya bana sha'awar in yi indiran nan, ba kin san ko me dalili?
Da ina jin ki.
Saboda ina so in samu walwala da jin dadi a tare da mai gida.
To na gane, ƴan soyayya ce ke da
ke. Mana. Saboda in na samu tazaran haihuwan nan, a daidai wannan lokacin muna samun fahimta ni da fahimtar juna ni da mai gidana, za mu zauna duk abin na shawara haka za mu yi ni da shi ba tare da wata matsala ba.
Kina da lokacin shi
yana da lokaci na. Amma in ko aka ce ina da cikin nan, cikin damuwa nake ko da yaushe, ciki nan na ciwo, ina ne nan ga harkokin gida, ga menene, ga gajiya ko kuma ina shayarwa ne dan nan ba za mu zauna in kula da mijina da ya kamata ba saboda ina ta da in yana dan nan na kuka a rasa inda zan sa kai na kin ku ai ban da lokacin miji ko
kuma da wannan fa dan wannan kin taba yin gwanni din ne dan ji yanda abun yake
gaskiya na taba yi so daya
shi sai kin
ji dadin shi ba
kika jawo kanki kunne kenan
abba akwai matsala gaskiya gwanni akwai matsala
to cikin matsalolin kin nuna mana cewa zai iya yiwa ka rasa kulawar miji saboda shi ma baka bashi kulawa ba dan ma baka bashi kulawa
ba
to ke kanki fa lafiyarki a lokacin
gaskiya lafiya na lokacin nan sai a hankali gaskiya ni karan kaina na samu matsala dan ko da yaushe ina cikin yawon zuwa asibiti ne
ai a yanzu yayin da na ga mata suke yi barin ma in aka yi maka kishiya wai sai ka ga yaro bai kai ko ina ba sai ka ganshi da ƴaƴa bakwai kuma ɗaya fa ba zai bace mutum ɗaya ba mijin wai sai a je wai an fara competition shin da wanne zaki ji da mijin nan zaki ji koko da ƴaƴan nan zaki ji koko a yanzu yanda muke da rayuwa mai tsada maganan kuɗin makaranta zaka ji koko da maganan tufatar wasu koko da maganan abincin da zaka ci
ku
duba fa malama Zainab wannan fa abin fa da yake faruwa
kuma amma ce a yana tsofar da mace da sauri idan
wani tsofar da mace kin ji ana lebo ana push kina a ina ana push kina lokaci ina
hankala
ba ai abincin da ake ci da yanzu ba daya bane
haka
iyayenmu ne na da suka ci abinci kala kala na gina jiki ne yanzu ina
kaiki
kawai muke cike
an ce mazan ma ba su cika ma ba da kulawa ba sosai
da mutane ai ni na ma gani da ido na
ba mu labari
na gani a asibitin dutse na gani ƴaƴanta bakwai sai ga na takwas wai suna competition da kishiya ni akan ido na na raka makwabciya na doctor din yake cewa haihuwanta shekarunta nawa ta faɗi shekarunta haihuwanta nawa ta faɗi haihuwanta nawa doctor ya gaya mata da kalman turanci cewa ta tsaya ta dakatar da haihuwarta mahaifarta tayi laushi wai to in Allah ya kawo sai ka ce zaka cire sai na ce a amma jikinki zai gaya
mata ba maganan cirewa ba tunda akwai hanyoyi na tazarar haihuwa na zamani
to ba kallon yaran ma ba ai wata tazarar haihuwa zai yi wuya ki ga dan nan da ka rasa shi da kula da wasa da dariya domin
uwar shi wannan kuma wanne ne
dan da aka yi wa wannan ciki domin uwar ba ta da lokacin shi da za ta tsaya an kuka kula za ku ga irin waɗannan ƴaƴa su ake samun matsalar ciwon yunwa ko tamowa
domin uwar
nono na farko dai bai ishe shi ba sannan kuma ita uwar saboda laulayi da take ciki ba za ta iya zama ta bashi abinci ya wadace shi ya koshi ba za ta iya daukan shi ta samu lokaci ta kwantar da shi yayi bacci kuma haka suturar da za ta samu shi ko ma dai menene a sa a wuce wajen to kun ga ashe wannan al'amari yana shafan kowa dan uwa mijin kai har makota dan idan gidan haya ne idan dan nan yayi bayan gida ba a taimaka mata ba sai kiga tana zumbura-zumburan baki tana jin haushi
kaman
wani ya ja mata alhalin ita ta san
ya wannan magana haka take to
kaman yanda kike faɗi tabbas ni na gani ne ba wai jiyau bane ni na gani ne da idanuna yara biyu ta dauko daya yana bayanta daya yana hannunta na hagu daya yana hannunta na dama muka shiga keke na fayar da ita ni duk a tunani na ɗan biyu ne a'a sai naga ta ciro ɗayan tana cike mata ta yi hakuri ta ciro biskita ba ta sai ni ce a bai wa Allah ki ba ta nono mana wai ai na yaye ta ne sai na tsaya sai sare sai sai na ce wannan fa ƴar makwabta take dauko wai a'a daga wannan sai wannan sai na ce bai wa Allah
tana da kwai da yawa za ta ce
to sai na ce bai wa Allah me ya miki zafi haka wai a'a ki duba ki gani ai kafar jiki suke da shi wannan shekaran ta daya da wata 9 wannan fa na goyen ba a yi 40 ba asibiti fa za a kai na wancan wanda yake shekara 2 da wata 6 abinda ta gaya min kenan
duka dai cikin su babu wanda shekara
dukkan su ba wanda
zai yi hauka je
sannan wanda suka tafi makaranta akwai mai primary 1 akwai mai nursery 3 nace a wani makaranta suke sai ta ce min daya yana makarantan gwamnati sai nace me yasa shi wancan aka kai shi makarantan gwamnati wai a'a ai ba haka bane to kin san inda rayuwa yake ne yanzu yazo baya aiki yanzu dai kurin dai cuda ni in cude ka ake yi sai nace ikon Allah ni dai kana in yi wani magana
kuma mun kansu mafita
to sun kar in yi magana cibi ya zama kari
ba da danta irin waɗannan mutanen idan kika ce zaki biye mai ganin irin waɗannan mutanen daki sai kin yi mamaki akwai lokacin da gwauna ya bada wannan scholarship din nan ilimi wato muna tsaye wani mutum yazo da yara kusan 16 a mota yara na ta saukowa taru tututututu yaran kusan kai kadan da kadan da kadan da kadan wannan na bin wannan wannan na bin wannan ai da farko mu ta muke yar ebo yaran anguwa ne ya kawo su saboda a ci gajiyan wannan scholarship na makaranta na kyauta da aka yi na primary mu yaran nan suka sauko muna tsayewe mana sallama muka ansa yace yara na kawo ina na kawo su register ne ai an ce a kawo yara nace muka ce yaran layin ku ne yace a'a duk ƴaƴana ne da ni da malama da muke tsaye sai muka kalli juna duk ƴaƴanka ne malam yace duk ƴaƴana ne maman su ɗaya ne a'a ai mata na uku sai ya kirga guda shida yace waɗannan ɗakin su ɗaya a tsakanin su da ya nuna mana wannan shekaran shi 12 wancan shekaran shi 11 wancan shekaran shi 9 wancan shekaran shi 8 sai muka ga matsiran ba nisa a ƴaƴan malam dama ba sa zuwa makaranta yace to da abincin su za ji ko da makaranta yanzu tunda Allah ya kada ma gashi sun zo
shikenan kuma gaskiya ne kuma an kika lura shin wai ne kuma namijin ne ma ko ko su matan masu zuba ƴaƴan haka nan tunda wani lokaci ko da namijin baya san a zuba din wannan abin da muke magana akan cewa kishin mu da gasa din da san muce wance cikin alfari ba zai iya bar mu tunani mai kyau ba musamman yanzu bar in dawo gare mu nunan da nake tunanin kaman mun fahimci menene amfanin tazarar haihuwan shi sa ma muke magana shin kuna ganin a yanzu akwai wani abin da za a baku da za ku ce kai bari in ƙara gawayin ta zubo su ni ai ni ma ƙarawa Najeriya auki ne
Allah bana sha'awan wannan a gaskiya tazarar haihuwan dai shine
to yanzu kake faɗa mana menene amfanin sa kamar aurata tazarar haihuwan tana da amfani gare ki ke a matsayin ki na mata aure da ke da abokin zaman naki na aure wato auratayyan ku menene amfanin tazarar haihuwa
matakar amfani ma ai an kina kiran amfani kadan kenan ma kika kira
to dan safa
ko dan lafiyan jikina na daya kin ga ina da na tazarar haihuwan ina da lokacin da zan zauna dafa abinci na ne rai da lafiya in ci na daya na biyu in yi wanka na in kashe dauri
musamman na yamma
na uku in gyara guri na ko ina ki gashi cikin sha'awa da tsafta in kama dan dana kuma kin ga zan bashi tarbiya yanda ya kamata zan samu lokacin da zan kai shi makaranta
kowanne da kuma ki samu lokacin da kuma shi soyayyeki da lokacinki to ga uwa uba kuma shi uban gayya ana da lokacin shi da
tarayya wannan ma shi ba a fadi ma ba a magana
wato ya zama dan lele
haba ya zama magana komai zai je
shi uban gayya malama ai shi uban gayya abin da yake so kenan a yanzu mazan yanzu ai shi uban gayya a jididin wala kairan in yazo ya ji dakin ki ya ime da kanshi kina zuwa
kina fari
a'a kina dan walisan ki kin dan wankanki yara kin tura su sun dawo makaranta karfe 2
da ma ba su dame ki ba
sun dawo makaranta karfe 2 sun wuce islamiya karfe 3 da rabi sun dawo shida sun yi sallah sun yi homework sun je sun kwanta au ubun da yabin da yake so kenan yana zo a sweety a baby ya kai
shikenan
ban wuce gurin
harka me da
sai ki ga kin zama yar gaban goshi ba wani boka ba mala
yar gaban hanci ma sai ki
kunya mantuwa ki wawuya ajiyarki kizo ki same ta
me kenan
yawa abinda nake nufi wata kila ke da mai gida an dan sha juice an bari to kin ga babu mai rarrafe dukkan makaranta bari a baran miki kun manta da cewa kullun idan kina da tazara haihuwa to gidan ki yana cikin tsafta shi kanshi mai gida idan aka kunno mishi a waje ya san zai zo gida ya kwanta ba tare da kararrawa ba zai yi baccin shi hankalin shi kwance ya tashi domin ya san zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali sabanin idan kan yabuya ne wato ina nufin kin hada lada tafi rika ki taka wancan ki taka wancan ki taka
wannan mata kuma ma bai takuwa
su alhamdulillah domin ina ne tabbatar miki irin wannan gidan da ya zo daga bakin kofa daga bakin kofa zai miko miki ledan ya ce kan daga shi in kika duba za ki ga ya tafi gindin bishiya ko yana wajen ofishin mai shayi
ai malama rika ne
watan shi ne uban gayya ba abin da yake sha'awa a rayuwar shi idan ya shigo gidan shi in ma yaran suna nan saboda tsabar nutsuwa aka ba su tarbiya idan ya shigo ya gansu a nutse sai ya ji wani dadi a ran shi ya san idan ya je kawai ya je gurin madam ne kuma kowanne an riga an nuna mishi da cewa daga wannan lokacin in ka tashi tafi gurin kwanciyarka amma idan kika tara su bu idan
ya cewa kuke yi kawai ma aka tara su din nan kowa ma tashi tafi shi shi ko ba a suke cewa
a yanzu kam duk matan da ta yadda ko ta tara bu a wannan zamanin
to fa jiki magayi.
To yanzu ku ba mata shawara waɗanda suke da taurin kai akan maganin tazarar haihuwar nan, wanda ko ba kai amfani da na hanyoyin zamani ba, akwai dama al'ada da addini da yanda ya tsara.
Sai a ce wai Annabi ya ce mahaihu mai hayayyafa da yawa. Shin Annabi zai alfahari da ƴan iska? Annabi zai alfahari da jahilai? Annabi zai yi alfahari da ƙazamai? Ina mai tabbatar miki Allah Allah kike ki sallami yaron nan ya tafi.
Kuma uwar duk da kuruciyanta sai tsufa ya nuna saboda
alhamdulillahi anya zai yiwu mu ci gaba da a wannan tafiya? Ba ma kallon sauran abokan rayuwar mu ai kuwa shawara da yuyuyu.
Wannan magana nata hakan yake. Ni dai a gaskiya shawaran da zan ba ƴan uwana mata, ko ba don komai ba, ko don saboda lafiyar jikinka ma, gani muka yi tazaran haihuwa, yanzu lafiyar nan yayi ƙaranci, rayuwar ta koma ga tunan ga irinta.
Tai tsada.
Wallahi tai tsada. Ko don irin haka ma ka ne muka yi tazaran haihuwa.
Shawara a nan dai iya ruwa fidda kai. Kowa na so ɗan shi ya ilimi. Idan ba kai tazara ba, ba ta yanda za ka yi ka ba ɗanka ingantaccen ilimi. Kowa a ce na so a al'umma, kai ɗan gidan wane, Allah ya mishi albarka. Idan ka tara da yawa, ba ka da lokacin ba da tarbiyya da har za a yi maɗanka addu'a. Saboda haka mata, da lafiyanku, da iya tarbiyya, da iya kwalisa, an ba jiki hutu kuma alhamdulillahi.
Kai tsaye muna tare da Dr. Jabir Sani mai hula domin ya yi mana fashin baki akan wannan lamarin.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
To Allah gafarta malam, barka da shigowa wannan fili na yau da gobe shirin matasa. Wa ke magana?
Alhamdulillah, barka ka da sunana Jabir Sani mai hula, limamin masallacin Jumu'a na Farfasa da Abubakar da ke anan Sokoto.
To madalla malam, to yau mun gayyato ka ne wannan filin domin wannan abin da ya dan faru kwanan nan da ake ta cece ku ce ka san ministan kudin Najeriya Hajiya Zainab Ahmad ta yi bayani akan tazarar iyali, akan yadda 'yan Najeriya za su yi kokari su dinga ba da tazara wajen iyalinsu. To shine muke so a musulunce da al'adance muna so mu ji mecece tazarar iyali.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Shi addinin musulunci addini ne kammalalle, addini ne wanda ya cika. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana komai, Qur'ani ya koya mana komai. Akwai hadisi da ke cikin Bukhari da Muslim mun yake ce mai hujja yake tambayar sahabi ya ce Annabi ya koya komai har bayan gari ya ce ya koya mana ga yadda zamu yi dubba. Magana ta zarar iyali tana nan cikin musulunci kuma malamai sun yi maganar ta. Na farko, idan mutum zai kayyade iyali ya ce ina so koya haifi ɗa ɗaya a duniya, guda biyu, to mafi yawan malaman musulunci su akan cewa wannan abin ba kyawu. Babu kyawu mutum ya kayyade ma kai ne ga kaɗai abin da zai dan haifa. Wannan shi ake ce ma kayyadewa, ba tazara ba.
Kayyadewa.
Na biyu, idan mutum yana jin tsoron haihuwar ne domin talauci, to ayoyi sun hana ciki ayoyi da ke cikin suratul Isra. Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kada ku kashe 'ya'yanku domin jin tsoron talauci. Wato daga ciki shi ne mutum ya tsaya haihuwa domin yajin tsoron idan na haifa ban da abinda zan rene su a kai, ban da abinda zan ba su na cin abinci, domin Allah shi ke azzika wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama zai yi talaka, ba zai yi ba, yana aukuwa a ƙasar nan an gani, a duniya an gani, talaka-talaka ya haifi shugaban ƙasa, talaka-talaka ya haifi mai kuɗi, talaka-talaka ya haifi babban malami. Don haka mutum arzikin ƴaƴan da za su zo a duniya ba ga hannun shi yake ba. Don haka mutum ya dakatar da haihuwa don cin tsoron talauci, wannan ba kyau. Amma tazara fa, cewa ban in ba da tazara tsakanin ɗana na farko zuwa ɗana na biyu. Allah tabaraka wa ta'ala usul amma yana cewa Allah ya yi magana haka a cikin Qur'ani. Allah yake magana ya yi wuce ce wa isaluhu fi amaini, yayi yaron ana yi cikin shekara juni. Don haka Allah kalla ya ce yaron za a yayi shi kada ya sha nono, yana da Allah kalla wata 24 da za a yi kafin mahaifiya ta samu ciki. Yani al'adar mu ana cewa ya sha ciki, kai ya sha ciki sai a yayi shi. Duk yaron da aka yi ma haka aka hana shi ya sha nono har zuwa wannan lokacin, an shiga wani haƙƙi ne da musulunci ya bashi haƙƙi. Haka da aka yi tazarar iyali, saboda ita wannan ta ɗabi'a ce, domin wannan yaron nawa ya samu shan nono kamar yadda Allah ya siffanta zai sha nono a cikin Qur'ani. Ya sha nono wata 24, za ka ni yanzu na haihu, ina so sai bayan wata 24 ya haihu ba za a ci wannan laifi ba ne, wannan ya yi daidai. Har da cewa wanda bai hakan ba shi ma ba za a kama shi ya yi laifi ba, amma dai in haka ba laifi ba ne, na ɗaya kenan. Na biyu, akwai tazarar iyali da ake yi domin wani ujiyoyi, sai mutum ya auri mace tana karatu a jami'a, kuma karatunta wanda ya taimaki al'umma ne, kuma kila in ta kamu da ciki ko kuma harkar goyo zai iya watan yin zai iya hana mata yin karatu yadda ya kamata. Sai mutumin ya zaɓi cewa yi mu dakatar da haihuwa a samu tazara har zuwa ki gama karatunki. Sai kuma wani yanayi ake ciki, ana wata ƙasa da ba ta ba da mutum ya haifi ɗaya da yawa, sai ki tunda muna wannan ƙasar muna aiki ko muna karatu, bari mu yi tazara domin iyalanmu su kasance daidai dokar ƙasa, don sun ce da abin dokar ƙasa muddin mu saba dokar Allah ba, domin gudun shiga cikin rigingimu da za mu iya jawo mu kanmu, duk wannan yana halatta. Ko kuma saboda rashin lafiya, likitoci sun tabbatar da cewa wannan matar in ta yi ciki ta haihu yanzu, in ta koma wani ciki ya kamata a ba ta shekara kaza domin zai iya cutar da lafiyarta. To musulunci yana fifita wanda aka gani da rayuwa, misali ita uwar shi an ce za ta cutu in ta haife shi, sai a ce to ita yanzu ba ta an ci amfaninta, an ga amfaninta ta kai kila kawowa, wannan ɗan da za ta haihuwa garibu ne, ba san mene ne cikin ciki ba, don haka ba za a fifita shi a kanta ba, sai a ce ki tsaya ki huta har zuwa lokacin da likitoci suka ce ki huta. Wato shi musulunci ya yarda in akwai izini mu ayi tsari na iyali domin cimma wata maslaha. Amma mutum ya ce da dai asibiti ya ce a yi a cire mata mahaifa gaba ɗaya ba za ta koma haihuwa ba, ko kuma mutum ya ce gaba ɗayan ƴaƴa biyu kaɗai nake so in haifa, to duk wannan bai daidai da koyarwa ta addinin musulunci ba. Abin da kamata mu fahimta mu a wannan ƙasar tamu a Najeriya, dai a wasu ƙasashe da aka ci gaba kamar US, kamar UK, kamar ƙasashen Turai, suna ƙayyade wa mutum ya haifi ƴaƴa biyu kacal sai kasance sun ishe shi. A Najeriya akwai matsalolin da suke ta aukuwa, in mace take a cire mata mahaifa, to fa Najeriya fa akwai jirginmu, akwai rashin lafiyoyin da take aukuwa, ban kiyaye ƴaƴa biyu, ga jirginmu na sace mutane, ga jirginmu na haɗarin mota, ga jirginmu na haɗarin jirgin sama, ga rashin zama lafiya, ga cututtuka da suke fitowa babu maganinsu, ga rashin isasshen magani, ga rashin ƙwararrun likitoci. Ba irin ne ya kamata a ce an yi koyi da irin waɗancan ƙasashen ta wannan ba, amma duk da haka ne akwai izinin da ya sa a yi, to musulunci ya yarda a yi irin wannan abin. Abin da muke so mu fahimta da irin waɗannan abubuwan da suke tasowa shi ne, shi addinin musulunci ya yarda ka yi koyo ga waɗanda ba musulmi ba abin da ya shafi kimiyya da fasaha. Kin ga wannan abubuwa na kasar iyali abubuwa ne na kimiyya. An samu Annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim ya yi jijin ƙasashen da ba na musulmi ba. Sai ya koyo gare su, sai ya koya ma al'umma. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kun tuhamantu an anha an yudina fa ra'aytu farisa wa ruma yadiluna wa la yaqulu auladankum zalika shay'a. Annabi ce da na so in fana aljila mace mai shayarwa mijinta mai sadu da ita, yake to ni ga farisawa da rumawa suna shayarwa kuma mijin suna saduwa da su, kuma wannan da shi da cikin da su ma su Annabi ya koyi da mai sadu da rumawa. Farisawa a wancan lokacin masu bautar wuta ne, rumawa a wancan lokacin kiristoci ne, amma da yake abu ne na science na kimiyya ne, sai Annabi ya koyo da su. Daga komiyan idan an da wata kimiyya ta kasashen cewa da yake tafin zai iya tayar fa'ida kaza, likitoci sun yi bincike sun gano cewa tazaran nan tayar fa'ida kaza, babu ne kimi mu yi ta malamai sun wannan fatawa, amma da zai zo mu kaggaje ba kamar yadda suke yi a ce dole ƴaƴa ɗaya za a haifawa ko dole ƴaƴa ɗaya za a haifawa. Wannan kayyade komai za ka haifa ya taɓa wa musulunci, haka yin haihuwa domin tsoron talauci shi ma ya taɓa wa musulunci.
To mallam, daga ƙarshe wani kira za ka yi ma mutanen da suke cewa suna haihuwa amma sai su haihu barkatai ba su da halin da za su kula da yara, amma an masu magana ko kuma sai su ce duk bakin da Allah ya tsaga ba zai hana shi abin da zai ci ba?
Wannan ba daidai ba ne. Mutane suna kafa hujja da wannan ta hanyar cewa Annabi ya ce ku yi aure ku hayayyafa. Amma ko kula da iyali shi kuma wajibi ne. Haka dole ka haifa yadda kake iya kula. Musulunci bai yarda ka haifi mutane su koma 'yan daba ba. Annabi ba zai yi alfahari da 'yan daba ba ranar Alkiyama. Yadda ake ku yi aure ku hayayyafa zai yi alfahari da yawan al'umma. Amma kai ma ka sa Annabi ba zai yi alfahari da 'yan daba ba. Amma in ka haifa baka tsirena ba su ne suke koma 'yan daba. Daga kowa ya haifi gwagwadin ne da yake iya reno, kowa ya haifi gwagwadin da zai iya kula da abincinsu wajibi ne.
To madalla malam dai ya mana fashin baki mun ji bayani daga malamin addini kin ji ko zara'u ya ba da shawaran kowa ya auya haifa wanda zai iya kula ba wai yau ka haihu ba jibi ka haihu amma ba halin da za a kula da shi kuma abinda mutane basu gane bambancin tsarin iyalin da tazara iyali ba wai an ce ka a haihu ba amma a dan ba da tazara kadan
gaskiya ne
haka ne to duka annan muka kawo ƙarshen shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu a madadin wanda ya taya ni gabatar da wannan shirin Daniel Brown sai abokiyar aiki na
Zara Aminu Fadi
ni Dola Salim daga nan birnin Washington nake cewa mu huta lafiya yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari